daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 abinnin yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kunni Masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa Rikar Ekwa a Najeriya ta nuna damuwa ta kan yadda ake samun karin marayu da mata da suka rasa mazajen su sanadiyar har-haren da ake samu a wasu jihohin kasar yayin da ta bude wani sabon gidan talabijin.
Yesu yake mu kaunaci Allah, mu kaunaci juna. To shine jawabin wannan talabijin din. Ba na kiyayya ba, amma na hada kan mutane.
Za ku ji karin bayani muna kuma tafa da shirin da rashin tai wanda Saliu Garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana da kuma guzurin azumi albarkacin watan Ramadana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masu are assalamu alaikum. Hukumar bada agajin gaggawa na kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka mutu sakamakon amautan da wani tsauniyi a jiya Lahadi kusa da birnin Guatemala. Sarin da tsauniyi tarwatse ya watsa wuta wanda nan da nan kauyukan dake kusa da birnin suka turnike da hayaki mai duhun gaske. Ma'aikatan ceton suka ce yanzu haka ba san sauran adadin mutanen da suka bace ba yayin da kusan wasu mutane 3000 an fitar da su daga mahallansu zuwa cikin al'umman da suke makwabtaka da su. Mutane da yawan su kai 600 ne aka samar wa matsugunni a yankin Escutilla da kuma gunduman Sacatepec Cruz. Shugaban hukumar bada daukin gaggawan na kasar Sergio Cabanas ya faɗa a gidan radio cewa an samu wasu mutane sun kone kana wasu kuma gawar su aka samu amma har yanzu suna nan suna ci gaba da gudanar da aikin ceto. Cabanas ya ce mutane 4 sun mutu a ƙauyen El Radio sa'in da wannan tsaunin ya tarwatse. Kuma su gidaje su kama da wuta. Ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa wasu yara sun kone kurmus sa'in da suke kan wata gada suna kallon yadda wutan ke ci abinda ya rutsa da su daga bisani. Gwamnatocin kasashen duniya sun himmatu wajen karfa yaki da cizon maciji wanda ya zama wata annobar da ke kashe mutane akalla kusan 81,000 a kowace shekara. Wani kudurin hukumar lafiya ta duniya wato WHO shine yunkura wajen inganta wannan yaki da cizon maciji da kuma kare shi ta da samar da maganin dafin sa cikin farashi mai rahusa. Yanzu haka dai kasashen duniya 192 ne suka amince da wannan yunkurin a ƙarshen watan jiya. Hukumar lafiya ta kiyasta macizai masu dafi sun ciji mutane da ya kai miliyan 1,800 zuwa miliyan 2,700 a shekara guda kuma kusan 130 sun mutu. Hukuma ta ce sakamakon mutuwan kowane mutum da maciji ya sara ko ya ciza hawa kuma cikin 5 daga cikin su sautari 4 daga cikin su za su kasance na kashe misali ko dai su magance ko kuma yankewar wani gaban jikin su ko kuma shanyewar sa ko kuma zama cikin wani halin rashin sukuni dake nasaba da gajiya. Sarar maciji dai abu ne da yayi yawa a cikin kasashen dake kasashen yammacin Yamma da Sahara da kudancin Asiya da kudu maso gabashin Asiya inji hukumar lafiya ta duniya. Ministan harkokin wajen kasar Iran Javad Zarif ya bayyana janyewar da Amurka ta yi daga cikin tawagar yarjejeniyar makamin nuclear da aka cimowa da kasar sa a matsayin abin da ya sabawa tsarin da aka cimowa kuma ya buƙaci sauran kasashen da aka yi wannan yarjejeniyar da su cewa kar su bi sahun Amurka. Kafar yaɗa labarai na gwamnatin kasar Iran ce ta faɗa jiya Lahadi cewa Zarif ya aike wa ministocin harkokin wajen sauran kasashen wasiƙa cewa su mai gurbin Amurka a cikin yarjejeniyar musamman akan abin da kasarsa ta yi hasara sakamakon janyewar da Amurka ta yi musamman idan ana son a ceci wannan yarjejeniyar. Zarif ya bayyana yarjejeniyar 2015 na makamin nuclear a matsayin abin da yake daidai kuma kan hanya yana mai cike da daukar hankali tare da daidaito a batun da ya shafi kasashe. Janyewar da Amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniyar wanda ya saba wa doka da tsarin musamman ma ta amfani da hanyar takurawa gwamnatin da Amurka ke yi domin neman sauran kasashe su bi sahunta. yasa hakan ya sabawa bin doka da oda ta da kalubalantar manufofin majalisar dinkin duniya da kuma hukumomin duniya na kasa da kasa inji zarif a cikin wasikar da yake da ita ga sauran kasashen da ke cikin wannan yarjejeniyar shugaba Trump dai ya bayyana janyewar Amurka ne a cikin wannan yarjejeniyar a cikin watan jiya yana mai bayyana yarjejeniyar a matsayin abin da aka tsara shi domin wato kasar Iran kadai za ta amfana da wannan tsarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC China ta gargada Amurka cewa ta kwana da sanin cewa fa duk wata yarjejeniyar kasuwancin da suka cimma tsakanin su to ba fa wani sake muddin ma shugaba Trump ya ci gaba da aiwatar da barazanarsa ta ƙara kuɗin fito da wasu sauran matakai game da wannan matsaya da aka cimma na kasuwanci wannan gargadin na zuwa ne bayan da sakataren cinikayya na Amurka Wilbur Ross shi da mukaddashin Prime Minister China Liu suka kammala wani sabon zagayen tattaunawa a jiya Lahadi a Beijing da zuma samun daidaito akan harkan kasuwanci tsakanin kasashen biyu a wannan tattaunawar dai Beijing ta bayyana kudurinta na ƙara sayan kayayyakin Amurka domin rage raran kasuwancin da ke tsakaninta da Amurka yanzu haka dai raran kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu ya kai na dala biliyan 375 a cikin shekarar ta gabata sai dai har aka kammala wannan tattaunawar ba a fitar da sanarwar bayan taro na bai ɗaya ba ha kuma ba wata daga cikin su da ta bada cikakken bayanin yadda wannan zantawar ta kasance
Ladan Ibrahim Ayewa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To bayan da aka rantsar da sabbin shugabannin ɗarikar Ekwa a Najeriya a jihar Plateau, sabon jagoran wannan tafiya ya bayyana rashin jin daɗin sa kan yadda hare-hare a sassan ƙasar ke ƙara adadin marayu da mata da suka rasa mazajensu. Shugaban Ekwa Reverend Stephen Panye Baba ya bayyana cewa sabon gidan talabijin ɗin da ɗarikar ta Ekwa ta ƙaddamar zai mai da hankali wajen tabbatar da zaman lafiya da faɗakar da matasa. Daga Jos Garhotun da Zainab Babaji ta aiko mana.
Reverend Panye Baba ya bayyana cewa ɗarikar Ekwa za ta ci gaba da bisharar haɗin kan al'umma musamman a sabon gidan talabijin da ta buɗe.
Mun gane cewa a duniya yau ana iri-irin wa'azi to akwai wa'azin da ake yi da na cikakke haka ba. Addu'armu shine irin wa'azin da mun samu na ainihi na cikakke na gaskiya za mu yi shi domin ta banzo a duniya duka.
Menene jama'a za su gani a wannan talabijin?
Za su gan abubuwa iri-iri na ɗaya za su ji bishara na almasiyu Yesu su san yanda za su samu ceto na biyu kuma za akwai iri-irin programs da an yi su domin taimakon rayuwa a wannan duniya din musamman na su matasa yanda za akwai programs da an yi su musamman domin matasa su gani yanda sauran matasa suna amfani da iliminsu da hannayensu da komi don su yi abubuwan da zai tamarke su na zama a wannan duniya
akwai shirye-shirye waɗanda za su haɗa kan jama'a musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu na tashin hankali da kashe-kashe
akwai programs da yawa da za a yi wanda Krista za su yi amfani da siyasa domin su kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai a gan an ci gaba
shiko tsohon shugaban ɗarikar ta Ekwa wanda ya mika ragamar jagorancin cocin wa sabon shugaban Reverend Jeremiah Gado ya yaba wa mabiya addinin Krista ne musamman ƴaƴan Ekwa saboda goyon baya da suka bashi inda ya ƙara da jaddada batun ƙauna
wannan gidan radio da television za ta yi jawabi bin kauna babban abu cikin dokoki duka wanne ne mafi karfi mafi duka Yesu yake mu kaunaci Allah mu kaunaci juna to shine jawabin wannan television din ba na kiyayya ba amma na hada kan mutane idan mun kaunaci yan uwan mu kamar yadda mun kaunaci kanmu to ina fada za ta taso so wannan television din jawabin na salama na zumunci mu zo mu tuba a gaban Allah.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti wanda ya wakilci gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong a wurin rantsarwar ya bayyana goyon bayan gwamnati ga shirye-shirye masu kyau da kungiyoyin addinai ke samarwa.
Inda mun dade muna kasawan samun rashin lafiya saboda maganganu da ya shafe addini. To an samu gidajen addini da su sun san cewa manhanci labarai da zai kawo zaman lafiya to kaga wannan zai rage jita-jita domin an yi kariya sun yi magana sun ce ba haka ba mutane da su fi yadda da su.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla gaida Zainab Babaji da kuma wannan waka da ke bisa na'ura zamu ci gaba da shakatawa.
Da malamu lafiya shine cigaban Najeriya.
Allah albarkacin watan Ramadan da muke ciki ga wannan sako.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Nine Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa wa man yu'azzim hurmatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Zalik wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah na umarni da girmama alfarma ta Ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah ina daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum to saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta watan Ramadan ya kiyaye daga sabawa Allah a cikin sa ya shagaltu da bautawa Allah a cikin sa kaman karatu alqur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi.
To yanzu karfe 3 dare ne da minti 13 a nan Washington DC ga shirin da rashin tayi.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Yin salo garba ke murna gabatar muku da shirin da rashin tayi. Jama'a assalamu alaikum, barka da azumi. Allah ya sa albarka ya sa kuma a kammala lafiya. To har yanzu muna tare da bakon Mallam Shehu Aliyu, masanin tattalin arziki dake Abuja. Idan ba manta ba, makon jiya mun soma tattaunawa ne akan shirin nan na musayar kudi tsakanin Najeriya da China domin kasuwanci tsakanin su. Yau zamu ci gaba da firar ga yadda ta kasance. Ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau.
Haka ne.
Cewa idan zaka bar Najeriya ba wai zaka kwashi kudin China bane.
Sababbin banki ne zaka same su.
Eh ko babban banki ma ba za ta baka ba.
Sai ta akwai dokokin gargajiyar kudi.
Yawwa, a faye cewa masu sauraron mu don kowa ya gane kada mutum ya ce ah zai tashi zai ji babban banki zai sai kudin China zai tafiya.
Kamar wanda letter of credit ne za a baka wato wato takarda ce wato za a baka
ne
garantiyin kudin da kake da shi a Najeriya wanda za a yi kasuwanci tsakanin kasa da kasa sannan kuma da ka'idoji ka'idan shine in zaka nemi kudin China a Najeriya in fa ba shi a babban bankin kasa in fito wajen ɗan kasuwa to fa za ka same shi a farashin da kake bukata ba domin za ka same shi a farashin da kasuwa ne ta bayar
amma
wannan kasuwanci wanda yake ga kasashe biyu sun amince kuma hukumomin kudi guda biyu sun amince kuma ɗan kasuwan sun amince to babu ma'ana na zirga-zirga da kudi a cikin jirgi ko a cikin buhu ko a cikin jaka
madalla
ma'ana duk kasuwancin da zaka yi gwamnatin kasanka ta sa abin da zaka siya ta kuma san abin da zaka siyo saboda akwai abubuwan da aka haramta a siya ko a siyo su a cikin tattalin arzikin kasa saboda haka babban banki zai yi ne akan wasu ka'idoji na kasuwanci wanda aka amince tsakanin kasa da kuma hukumomi na duniya wannan kasuwanci a turanci ana ce mishi bilateral
agreement
abin da ya shafi kasa kwaya biyu
wato idan kuma zan samu fahimta nan harkokin kasuwanci a bangaren Najeriya ƴan Najeriya da za su je China kada harkokin kasuwancin su ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi
su ne dala
eh su kuma ƴan China in za suna kasuwanci a Najeriya suna son su kashe kuɗi a yanzu nan kada abin da za su kashe ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi
haka yake amma adala
adala eh ai kwatantu an yi amfani da dala ne a auna kowa ya san amma kwazi amfani da takardar kudin kasar shi ne amma kwatankwaci aka
eh
yau amma kwatankwacin kudin ne aka ce to idan kasuwanci yazo yafi haka kuma fa
ya ai a matakin farko kenan ai ma'auni ne a tattalin arziki abinda ake akwai abinda akan gwada wato a ce a gajeren zango wato in the short one akwai kuma a dogon zango wannan abin da aka yi ba kuma dole bane sai an yi kasuwanci da yake dala biliyan biyu din da miliyan 500 din ba dole bane dole sai an yi kasuwanci a'a an samar da yanayi ne na kasuwanci na ka'ida wanda tsakanin kasa da kasa za su duba a gajeren zango inda yiwuwan a ƙara ko kuma a rage waɗannan hukumomi za su amince daidai da yanda suka fahimci kasuwanci tsakanin su
akwai an ƙayyade lokacin da za a amfani da kuɗin da wannan kuɗin
a cikin gajeren yanzu suna magana kamar za a fara ne nan da shekara uku a ga yanda abin zai yi a gajeren zango daga yanzu zuwa shekara uku za a amfani da wannan
za a amfani da wannan eh to amma malam Shau idan kana batun cewa za a so wannan shirin kasuwanci kuma za a ci gaba da shi nan da shekara uku abin da ya daure min kai nan shine idan ka duba rahotannin a bara waccan shekarar da ta wuce Najeriya ta yi cinikayya da China na zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan 10 ana batun dala biliyan 2 da rabi nan zuwa shekaru uku ina son ka dan bani cikakken bayani a nan
to ai wannan ta san tabar da ya shafi kasuwanci kasa da kasa akwai ma'aunai da dama wanda ke da dalar sa ai ba za ka hana shi kasuwanci ba musamman abin da ya shafi kasuwa mai yiwuwa wanda take ba daga China direct ba ko kuma abubuwan da ya shafi dai harkokin kuɗi amma abin da aka yi a hukumance ne yarjejeniya na hukuma wannan ita hukuma ne ta san dalilin da ke wannan ma'auni da tsakanin shi da kasar China din amma kowane irin mataki aka ɗauka shi kasuwanci da abin da gwamnati ke samarwa a yi misali kamar ita dalar America din ana samar da ita ai tsakanin bankunan Najeriya kuma lokaci da dama za ka ga ba a samu a cikin bankunan Najeriya domin akwai kasuwanci da ke faruwa ko na samar da ayyukan yi ko kuma abubuwan da suka shafi wanda ba a ganin su domin a kasuwanci akwai abubuwan da ake cewa invisible threat da kuma visible akwai abubuwan da ba siyan su ake ba kamar misali irin ayyuka na lafiya ko kuma abubuwan da ya shafi kasuwanci na ƙwararru wanda za a biya su shi wani abu na ƙwarewa irin waɗannan kuɗaɗen wanda kuma kuɗaɗe ne masu yawan gaske ka ga waɗannan abubuwa ba su shafi a waɗannan kuɗaɗe an ware su don kasuwanci ne tsakanin 'yan kasuwa a kan kuma abubuwan da gwamnati ta amince wanda ba ta bayan gida ba don ka ɗauki wannan ma'auni na abubuwan da gwamnati ta amince ta kuma samar to kaga ma'auni ne na Ghana ainihin abin da ke faruwa na kasuwanci a cikin gwamnati da kuma wajen gwamnati
to malam Shau idan ana batun kasuwanci tsakanin Najeriya da China muna kuma ambaton abubuwan da Najeriya ke sayowa daga China ka ce ana sayan abu muna so abubuwa da yawa daga China shin baicin mai menene China take saya daga Najeriya
to China na siyan abubuwan da suka shafi solid minerals wato ma'adinai da duwatsu waɗanda ake samar da su daga cikin ƙasa haka kuma sukan sai abubuwan da ya shafi noma musamman in ka kula ai kasar China tana cikin wanda ta saya su zoko da su ƙaro da su da zoko da ƙaro da jinja da kayan noma waɗanda kamfanoni ke sarrafa su kuma su dawo mana da shi kuma su yi wani bangare na duniya akwai abubuwa da dama wanda ƴan kasuwa ke amfani da su kuma misali ma in ka kula ai hadda hulunan da muke sawa a ƙasar nan ƙasar China tana siya domin idan ita ƙasar China ta siya takan koma da wasu abubuwa da su kuma takan kai su wasu ƙasashen duniya to duk abin da za a yi magana game da ƙasar China da kasuwanci abubuwa ne wanda suka shafi abubuwan da
yanzu
Nigeria dai suke kasuwanci
sorry mallam shehu ka dabu batun huluna China na sayan huluna a Nigeria tana kai to China ina jin su ne suke yin huluna suna kaiwa kasuwar Kano suna sayarwa
abinda nake nufi shine kafin a kai kasuwar Kano sai da aka siye ta daga Nigeria aka kai ta can domin a duba yadda ake yin ta sannan a duba yadda ake yin sharafa ta domin kuma a kawo ta kasar a siyar da ita
to mu to mallam shehu mu a Nigeria ai wannan ba ci gaba bane ga kasar domin China suna kawo nasu sayar suna karyawa mutane sana'ar su ce ba ganin haka
suna kwace ayyukan mutanen kasar ne to
kai
a wannan kuma wani shafi ne daban na bayanin kasuwanci tsakanin China da Nigeria saboda ita China ba wai Nigeria kaɗai ba duk duniya tana sace ayyukan mutane a cikin kasuwanci saboda tana da ƙwararru kuma tana da mutane waɗanda suka zama sun shirya da kwace ayyukan a cikin ƙasar China shi yasa da yawa abubuwan da ake ganin shi tun daga rigan sawa zuwa abubuwan da muke noma ai da dama abubuwan a sun gani ne suka ɗauka ai haddari ne ma rimi wannan ƙasar China tana kokarin ta kwace a hannun mutane abinda suke gada kaka da kakanni
ba ta kwace domin yanzu sun kwace kayan da suka rona yafewa a Kano
eh kwarai da gaske to an yi sa masana'antu mu suka lalace musamman masana'antu da suka shafi kamfanonin da suka shafi wato textile industry gaba daya
to
kuma su mutanen kasar China din sun fakke da dokoki ne na kasuwanci na duniya to amma abin da muke gani wannan yanayi da aka fara kawo shi zai fara fargar da gwamnati a gane kasuwancin da ake fitar da naira ake yi a kasar China su kuma China dama ba ni da za mu yi ne ba ma Nigeria kaɗai ba har Amurka tana kuka da China a kan ɓace mata ayyukan da mutanen ta ke yi amma wannan wani abu ne kuma na mataki na daban idan ka ɗauki kawai batir da ake sawa a tocila ko a sa a radio a saurari wannan program din wanda ake kawo su daga China batir kawai in ka ɗauke shi wanda ake shigowa da shi kar ka koma kan radio da ake amfani da shi kar ka koma kan MP3 irin waɗannan abubuwa ƙanana wanda duk abin da ka kira a ƙasar China akwai biloniya a kan shi wanda ya samu kuɗin daga Najeriya to kaga abun kulawa shine dole ne an gama da matsayin naira a kan kasuwanci domin dole a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa to kuma dole kuma a dawo da kishin ƙasa a dawo da ƙere-ƙere a abun da ya kamata a yi wannan kuma wani abu ne shi ko mataki na daban
to madalla jama'a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai za'a idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jimu da wani sabon shirin a madadin bakon namu mallam Shehu Aliyu da waɗanda suka taimaka da sauti ni Salihu Gabra ke cewar a sha ruwa lafiya a kuma kasance cikin ƙoshin lafiya
yanzu kuma sashen jaridun Najeriya
labarin da ta dauka jaridar Daily Trust ta ce rundunar 'yan sandan Najeriya ta gayyaci shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki domin ya amsa tambayoyi game da alakarsa da wasu 'yan fashi da suka kai hari a wasu bankuna da ke garin Ofa a watan Afrilu a jihar Kwara gayyatar da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi wa shugaban majalisar dattijan da ya biyo bayan zargin da wasu mutane biyar daga cikin 'yan fashin su 15 suka yi cewa suna da alaka da shugaban majalisar dattijan Najeriya kamar da kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya Jimo Moshur yayi bayani ita kuwa a bakaranta jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran nata na da alaka ne da gayyatar da ƴan sanda suka yi shugaban majalisar dattijan Najeriya inda tarwaito gwamnatin jihar Kwara Abdulfatah Ahmed na musanta dangantakansa da ƴan fashin bankunan na garin Ofa jaridar ta ce a wata sanarwa da kakakin gwamnan Dr. Muhyiddin Okorede ya fitar ya ce ku kadan gwamnan jihar ta Kwara bai da masaniya ko alaka da ƴan fashin da ake zargi sai kuma jaridar Guardian jaridar kuma da tarwaito cewa a yau ne sabon dokar harajin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu akan kamfanonin da ke sarrafa taba sigari da kuma barasa zai fara aiki jaridar da tarwaito a watan Maris ne ministan kudin Najeriya Mrs. Kemi Adeosun tace an amince da samar da sabon haraji akan kamfanonin da ke samar da barasa da kuma sigari da sauran kayayyakin maye ita kuwa jaridar da son a labarin ta tarwaito a jiya ne aka yi jira'izan tsohon alƙalin kotun ɗaukar ƙara Justice Mustapha Akambi wanda ya rasu a garin Ilori a sakonsa na ta'aziyya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike wa iyalai da kuma gwamnatin jihar Kwara kamar da jaridar ta ruwaito ya bayyana Justice Akambi a matsayin wani jangwarzo ta bangaren shari'a da kuma yaƙi da cin hanci da rasha ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos
to sai kuma ra'ayoyin da kuke aiko mana
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawali Alhaji Daima Turba a haƙiƙanin gaskiya shi ya shekara uku na Baba Buhari yayi wanda ya kan mulki a haƙiƙanin gaskiya an samu shi gaba amma har yanzu ana da sauran zaman zulumi a kauyuka ma musamman ma na jihar Zamfara ina kira ga gwamnatin Baba Buhari da yawa Allah ya kara tsakewa cikin aljihu domin a kawo ƙarshe da danshi musamman ma a jihar Zamfara
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amerika sunana Hali Bakori Zeda ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sani shi a da jam'iyyar APC duk wasu wanda ke babasuwar rashin jam'iyyar nan ta dalilin sana su haka ga wayannan kujerun saboda haka ya kawo kwamiti na amintattu ko da wayanda ba ƴan siyasa ne ba su zakulo mai abin da akurakurai cikin APC domin ya yi gyara ya sani ma ga ta haifar da APC
Assalamu alaikum sanin wa sanin VOA America mai magana Hadi tsohon sarki Daura da Allah ina so ku bani dama domin in ba gwamnatin Najeriya shawara akan wani al'amari da yake faruwa musamman a ƙarƙashin wannan hukumar da EFCC karantar yanzu idan ka tsaya ka duba za ka ga cewa mutanen da ake kamawa waɗanda suke da laifi dukka babu ɗan jam'iyya mai mulki kuma a cikin jam'iyyar nan mai mulki akwai masu laifi da yawa waɗanda ake sarkin su da abubuwa amma idan ka ji an kama mutum to ya faɗa wa gwamnati wata gaskiya ne
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ministan tsaron kasar Tunisia ya ce mutane 46 ne yanci rani suka mutu bayan da kwale-kwalen da suka cike nutsi a kudancin gabar tekun kasar. Haka kuma mutane 67 ne jami'an da ke gadin gabar tekun suka ceto. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce ana ci gaba da wannan aikin ceto kuma yanci ranin wasu su yan kasar Tunisia ne da ma sauran yan wasu kasashe daban. Gwamnatocin kasashen duniya sun himmatu wajen karfafa yaki da cizon maciji wanda ya zama wata babban annoba da ke kashe mutane akalla kusan 80,000 a kowace shekara. Wani kudurin hukumar lafiya ta duniya wato WHO shine yunkura wajen inganta wannan yaki da cizon maciji da kuma kare shi tare da samar da maganin dafinsa cikin farashi mai rahusa. Yanzu haka dai kasashe 192 ne suka amince da wannan yunkurin a ƙarshen watan jiya. Ministan harkokin wajen kasar Iran Javad Zarif ya bayyana janyewar da Amurka ta yi daga cikin tawagar jejeniyar makamin nukiliyar da aka cimma a kasarsa a matsayin abin da ya saba.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana zamu sake dawo da wani sabon shirin da izinin Allah. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma shafin Hausa wato voahausa.com kenan. Yanzu a madadin Shiladin Ibrahim Ayawa da kuma John Ellison da ya taya mu haɗa shirin sai Solomon Abo Muhammad Lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.